This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun tashi lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safiyar wannan babbar rana ta yau Juma'a. 6 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta ce ta kace Falasɗinawa mayaƙa 6 a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke mamaye. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani Amurki haifaffen Rasha da matarsa na kare muradun Rasha. Sannan ɗan shugaba Joe Biden Hunter ya ansa laifi kan zarge-zargen da ake masa na rashin biyan haraji.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanya dokar ta ɓaci a tashar jirgin ruwa ta Onne dake jihar Cross River. Komi yayi zafi haka?
Shi wannan mataki da hukumar custom ta kasa ta dauka a halin yanzu ba za a shi madalla da abin da ta dauka a yanzu ba, amma kuma an kalle shi ta wani bangare za a iya cewa madalla tirni.
Sannan wani rahoton UNICEF ya bayyana cewa kowane daya cikin yara uku masu kasa da shekaru 5 a Najeriya suna fuskantar matsananciyar yunwa. Shin ko menene illar rashin abinci mara gina jiki?
Yaro zai iya sumburewa, yaro ya zama dan takurarre haka girman shi zama ya samu tawaya. Rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk bangaren jikin dan adam da yanayin da yake aiki.
A duk ranar Juma'a kamar ta yau, Isa Lawal Ikara yakan gabatar mana da shirin manuniya. Kuma shirin a wannan makon zai yi nazari ne akan matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Albarkacin wannan rana mai albarka ta Juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Alhamis, Isra'ila ta ce ta kashe Falasɗinawa mayaƙa 6 a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke mamaye, ciki har da ɗan wani fitaccen mayaƙi da ke kurkuku. Harin na baya-bayan nan wani ɓangare ne na faɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin, wanda Falasɗinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da Isra'ila ke yi kan mayakan Hamas a Gaza. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce wani harin da aka kai da dare a garin Tubas da ke sashen arewa na yammacin kogin Jordan ya kashe mutane 5, ciki har da Muhammad Zubaidi dan Zakariya Zubaidi, wani sanannen kwamandan mayaka na lokacin borin Falasɗinawa na 2 a farko-farkon shekara ta 2000 zuwa sama. Shugabannin sabuwar matatar ta ce albarkatun mai ta Dangote a Najeriya sun ce matatar za ta rika sayar da man fetur da ta tace ne ga kamfanin mai na gwamnati, wato NNPCL, shi kuma ya rinka sayarwa al'umma. A don haka kamfanin NNPCL din ke da hurumin kayyade farashin da 'yan kasa za su rinka saye. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafi kan sabon ƙarin farashin albarkatun man fetur a ƙasar, kamar yadda wasunsu suka yi bayani ma wakilin muryar Amurka a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, kamar haka.
Bala Musa, da kayi balas ka sai dan abun da zaka saya na gida sai ga babu kuɗin da zaka sake sayan wani ma.
An ce mun 980, wani wajen 1100. To mu dai mun mika wa Allah lamuran mu.
Wasu direbobin ababen hawa na haya kenan a Kano suke kokawa dangane da sabon ƙarin farashin fetur a farkon makon nan. Yanzu haka dai ana sayar da lita guda ta man fetur a kalla naira 1000 ne, al'amarin da ya sanya fasinjojin ababen hawa na haya ke bayyana damuwa.
Hamza Yunus Hamza, tauwa zuwa kasuwa bai wuce 250, amma yau kuma abin da na tauya kai 350.
Sunana Abdullahi Abubakar, kuɗi ya karin 150. Ana cewa demokradiya demokradiya. To mu mun zata ba ma haka zata zama ba.
Hakan dai na faruwa ne a daidai zuwan lokacin fara fitar da man fetur daga masana'antar tace albakatun man fetur ta dangwace dake Lagos wato makon farko na wannan wata na Satumba. Alhaji Rabi Umar shine babban manajan cinikayya na rukunin kamfanin dangwace. Yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da wannan batu na farashin man fetur na matatar dangwace.
Wannan dai magana ce da take da wuya, dalili kuma shine mu ba gwamnati bane sai da haka kuma muna maganganu da su, amma dai farashin man fetur ba za mu iya cewa za mu sai da Najeriya directly ba. Dalili shine abin da yake za ta sa naira 10 karfi ya daga ba da sai shine 8 ne. A Najeriya farashin man fetur gwamnati take sa. Mu namu za mu tace ne za kuma mu siyar.
A watan jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta amince a rinka sayarwa masana'antar tace fetur din ta dangwace danyen mai da takardun kuɗi na naira.
Agai da Mahmud, ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani ba Amurka haifaffen Rasha mai suna Dimitri Smith mai shekaru 76 wanda ya kasance mai bayar da shawara ga kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na Donald Trump na shekara ta 2016 da matarsa Anastasia Smith mai shekaru 55 kan wasu harkokin da suka saba ma takunkuman da Amurka ta kakaba ma Rasha. A zargin aikata laifi na farko da aka gabatar an yi nuni da rawar da mata da mijin suka taka ta yadda Dimitri ke aiki ma gidan talabijin din gwamnatin Rasha da kuma yadda ma'auratan suka badda sawun miliyan 1 wanda kamfanin koko gidan talabijin din ya biya su.
Ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma dai yanzu zamu bude taskar hotannin mu daga yankin kudu maso kudancin Najeriya inda hukumar custom ta kasa ta sanar da shirin sanya dokar tabaci a tashar jiragen ruwa ta Onne a jihar Rivers a yankin Niger Delta sakamakon gano yadda ake shigo da abubuwa masu mutukar hatsari a cikin wato container daga kasashen waje. Waɗannan abubuwan dai sun hada da manyan bindigogi waɗanda suke da hatsari ga tsaron kasa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto na dauke da cigaban wannan labari a wannan rahoto da ya aika mana.
Kuma rukwasan ta kasa da ta sanar da hakan ne sakamakon gano wadda ta yi na yadda ake shigowa da abubuwa masu matukar hadari a cikin kwantenoni daga kasashen waje. Waɗannan abubuwan da masu hadari in ji hukumar ta kwasan su hada da manya-manyan bindigogi da albarusai waɗanda ka iya zama hatsari ga tsaron kasa. Kan haka ne ya sa na tattauna da mai magana da yan hukumar kwasan ta kasa wato CSC Abdullahi Maiwada kan da suke nufi da wannan mataki da suka dauka akan tashar ruwan wane.
An samu a lot of seizures, an samu kaya da aka kama na makamai, an samu drugs. So abin ya fara zama very persistent wannan importation. State of emergency abin da yake nufi shine even though aikin customs ya shafi abin da ake kira turanci trade facilitation, ya zama to cewa an ba da kofa wanda suke kasuwanci su iya wuce da kaya, kuma da kwai abin da muke kira concern over tsaro kuma da security. Wannan state of emergency yana nuna cewa yanzu za a ba wa bangaren abin da ya shafi tsaro himma. That is, idan da ana iya cewa wannan kaya ya wuce saboda ana ganin kaza, so yanzu duk wani kaya da zai zo sai an bi shi 100% an duba shi. An sa ido sosai akan wayannan kayan domin yanayin yadda wayannan gurbatan mutane suke kokarin shigo da kaya consistently marasa kyau, kayayyakin da bai halatta a shigo da su ba. In fact, da yin amfani da kalmar dangerous items, ka kawo makamai, ka kawo kayan sojoji, su kaga ai duk wayannan kayayyaki ne wayanda ba wata gwamnati da za ta yarda da shi saboda tana son ta haɓaka kasuwanci, ba za kuma ya zama to ta yi shakulatun bangaro da bangaren tsaro ba.
Watanni uku da suka gabata, hukumar ta kwasan ta kasa ta tabbatar da kama wasu manyan kwantenoni masu yawan gaske waɗanda ke ɗauke da makamai samfura daban-daban da suka kai akalla 844 da kuma yawan albarusai 112,500 da 500 da kuma miyagun kwayoyi waɗanda kuɗinsu ya kai akalla aƙalla naira biliyan 13.9 a tashar ruwan ta One dake jihar Taribas. Daga kuma na tuntubi Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad, wani mai sharhi akan harkokin tsaro, yace
wato shi wannan mataki da hukumar custom ta kasa ta dauka a halin yanzu ba za a ki madalla da abin da ta dauka a yanzu ba, amma kuma mun an kalle shi ta wani bangare za a iya cewa madalla tirni, wato kaman abin da ake cewa fargar daji. Shi wannan al'amari ya jima yana faruwa, kuma ana ta irin wannan lamari wanda har kullum za su ce an kama, amma kuma daga karshe ba za ka ji wani hukunci da ake wa waɗanda aka kama ba. Shi yasa abin ya lalace kai inda ya kai yanzu, kuma wannan shi yake nuna cewa su waɗannan bangare na kudu maso gabashin Najeriya, wato da kuma south south, suna cin karansu ne babu babbaka, da kuma irin wanzuwar abubuwan da suke so su tabbatar da shi musamman kudu maso gabashin Najeriya. Domin yawancin makaman bincike ya nuna cewa ba wai yana tsayawa a Port Harcourt ne kadai ba, abu ne da ake kaiwa waɗannan jihohi da suke ikirarin cin gashin kansu. Shi yasa kake ga su a lokuta da dama sun fi karfin jami'an tsaron Najeriya lura da irin makaman da suke amfani da shi.
Najeriya dai a yanzu kusan matsalar tsaro ita ce babban kalubalenta, musamman ma a arewacin kasar inda zaman lafiya ya gagara tsawon shekaru kenan. Yan bindiga ke fadawa kauyuka daban-daban suna fatattakar jama'a tare da sace su da kuma yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Ba'ada bayan kashe jama'a da suke yi da ire-iren waɗannan bindigogi da ake shigowa da su ta haramtacciyar hanya, Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Abubakar Lamido da wannan rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, yajin aikin da wasu direbobin kamfanin simintin Dangote da ke garin Obajana na jihar Kogin Najeriya suka shiga na neman a ƙara kyautata musu ya dau wani sabon salo mai tayar da hankali, bayan da aka kasa cimma jituwa tsakanin kamfanin da wato masu yajin aikin, har ma kimanin 70 daga cikinsu suka rasa ayyukansu. Tunishi kansa garin na Obajana ya fara jin jiki saboda rashin hada-hada da cinikayya, kamar dai yadda wakilin sashen Hausa Ahmad Muhammad dan Asibi ya tarar, bayan da ya je shi Obajana din inda ya zanta da masu ruwa da tsaki kamar haka.
Tunana Muhammad Nazifi, mazaunin Obajana. Wannan yajin aiki na direbobin Dangote wallahi ba karamin matsala muke ciki ba. To dama su ne muke dan samu, muke suke dan saya mu samu mu ci ciki. Yanzu gashi an ce an kwar maje mutane sha, yanzu mun ji ana magana kusan 100 yanzu. Yanzu ka duba ba kasuwanci yanzu me je ja yanzu nan.
Sunana Abdullahi Umar, mazaunin Obajana. Ga insecurity kuma na kuma za ku kore wayannan mutanen, in an kore wayannan mutanen fa su ma za su zo su iya zama wani abu. Yanzu gashi nan Oyo ba za a iya shiga ba a Obajana saboda kullun kisa ake yi.
Haka kuma na samu zantawa ta wayar tarho da shugaban kungiyar direbobin Dakon Siminti na kamfanin Dangoton, wanda shi ma lamarin ta shafe shi, wato Idris Yakubu, wanda ya ce a yanzu kam sun rungumi kaddara biyo bayan sallamar su da hukumomin kamfanin suka ce sun yi musu, amma abinda suke bukata shine a ba su dukkan hakokin su su yi gaba.
Abin da yake faruwa shine mun nema haƙƙinmu a wurin kamfani domin tana ba mu 10,000 kudin abinci, kuma idan muka tafi mu da yana bota momo uku wannan 10,000 a rana ɗaya muke cinye ta, kuma muna tafiya kamar mai duguri Kano. Kano za mu yi kwana uku, mai duguri a kafanance kwana biyar. To saboda haka sai muka yi musu kuka na ga mana ɗan wani abu.
To ko wani mataki mambobin kungiyar za su ɗauka nan gaba? Shugaban ya yi ƙarin haske.
Matakin da za mu ɗauka shi ne tunda ita kungiyar tana da lauya, za mu je wurin lauyan ainihin masarar da yi waɗannan maganganu.
Na yi kokarin kiran daya daga cikin shugabannin kamfanin kuma mataimakin darakta mai kula da sashin sufuri na kamfanin Yusuf Balarabe ta dajin ta bakinsa, inda ya bani amsa da cewa yanzu kan ba zai iya cewa komai ba.
A gaida Ahmad, ɗayan shugaba Joe Biden Hunter ya ansa laifi jiya Alhamis kan tuhumce-tuhumcen da ake masa na rashin biyan haraji wani mataki na bazata da ya ce ya dauka ne don kare gidansu daga abun kunya da kuma bacin rai na shari'ar aikata babban laifi wadda da zai fuskanta bayan sabansu da laifi a shari'ar mallakar bindiga yan watannin da suka gabata yanke shawarar ansa laifi da hantayi kan waɗannan zarge-zarge wato da zarge-zarge na aikata kanana da kuma manyan laifuka ba tare da yayi amfani da damarsa ta daidaitawa da masu gabatar da ƙara ba ya faru ne yan sa'o'i bayan lokacin da ya kamata a ce ya fara koko an fara zaben masu taya alƙali yanke hukunci a wannan shari'ar inda wato ake zargin sa da rashin biyan haraji na wajen dala miliyan 1,400
Gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tuma da yanzu kuma sai rahoton mu na biyu kuma har ila yau muna Najeriya inda rahoton asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bayyana cewa kowane daya cikin yara uku masu kasa da shekaru 5 a Najeriya suna fuskantar hadarin kamuwa da cutar tamuwa a sanadiyar rashin wadataccen abinci mai gina jiki wanda ke da nasaba da rashin tsaro sauyin yanayi talauci da dai sauransu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta aika mana
A wani yunkuri na tallafawa da raya kasashen Afrika game da irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta, shugaban gidauniyar Bill da Melinda Bill Gates ya ziyarci Najeriya don inganta sabbin matakai a bangaren abinci mai gina jiki, lafiya da kuma harkar noma. Da yake jawabi a taron matasan Afrika kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, Bill Gates ya ce za su mai da hankali wajen yadda za a samar da abinci mai gina jiki, duk da cewa ba abu ne mai sauki ba. Amma za su hada hannu da bangaren lafiya noma da kuma masana'antar abinci don samun nasara ya ce shekara sama da 20 gidauniyar na bada tallafi a Afrika musamman Najeriya kuma yayi farin ciki matuka game da ayyukan nasu yana mai cewa sun yi nasarar rage mutuwar kananan yara sakamakon samun sabbin rigakafin cutuka dake da barazana ga rayuwarsu menene illar rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara ita ce tambayar da nayi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir
yaro zai iya tsumburewa yaro ya zama dan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk bangaren jikin dan adam da yanayin da yake aiki yana iya sa garkuwar jikin yaro ta zama ba ta da karfi fata jiki za ta daddarewa kumburi na kafa da na sauran jiki ta ga jambo da sauransu
Hajiya Maryam Mamman Nasir uwa ce kuma ta yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki
tsada ta rayuwa duk abinda zaka daga ka siya ko mun kankanta shi ya fi karfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abun ba abu na biyu wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin Najeriya ya hana aji ayi noma wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa in sun yi girbi su sayar su sayo abincin nan to babu shi shi ya sa ƴaƴan shi din duk sun rame sun kanjame wani ma ba za ka so ka gan shi ba
malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina Dr. Muntari Ado Matazu ya yi bayani kan irin nau'ikan abinci masu saukin samu da suka kunshi sinadarai masu gina jiki
akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero muna da masara muna da dawa muna da alkama muna da akwai wake muna da waken suya akwai gyada akwai gujiya akwai kwai muna da alayyahu muna da kabeji muna da yalo muna da karas muna da kukumba da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale rama mukan same su a cikin su
akai da Hawa Umar da wannan rahoto kada da ya sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirinmu na gaba
Manuniya
Duk da hukuncin kotu
cunkoli kan baiwa kananan hukumomi cikakken yancin gashin kai a Nigeria ɗaya daga cikin gwamnonin Nigeria ya ce yana ganin a gaskiyar magana akwai tasgaro
koda ruling na Supreme Court game da abasu abin autonomy din su to lalle sai an kula
game da hawar farashin man da ke ƙara karuwa tun bayan bayyana cire tallafin mai a Nigeria kuwa masana ne ke cewa ai kasar ce ta riga ta wani mugun doro
subsidy ne kullun ai kariya an cire an yi kaza to subsidy da ake biya ma yanzu ya ninka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina ma
su kuwa masana harkokin tsarkake tsananin samun tsaro a Nigeria cewa suke tarewar hafsoshin tsaro a yankin Sokoto ba ka iya sa wasu bututuwa su bujiro
ruwan su wannan wuri ba wani abu ne idan ya ƙara ma samar da wasu hanyoyin kashe kuɗin da ba a mai haka ba
yanzu ba za mu yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su yi wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana
wannan ba so mun ta muka tattako cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya kuma barkamu da wannan lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro shiri na 185 cikin jerin shirin manuniyan da ke son kyautatawa masu sauraro kokarin kwakulo masu sauraron matsayin wasu gwamnonin Nigeria akan baiwa kananan hukumomi kuɗin su kai tsaye kuma shi yasa muka karada har jihar Kabbin da ta yi zaben kananan hukumomi a wannan karo kuma gwamna Nasir Idris na jihar Kabbin ya ce idan dai aka bai kana hukumomin kuɗin su kai tsaye to a gaskiyar magana akwai wani abin tsoro
muna son kowanne karama hukuma take son ta yi wani abu tana rubuto mana je abin da muka so sai mu sa abin cika abin nan shin shine abin da talaka suke so in shine sai mu ba da dama amma koda wannan ruling na Supreme Court game da abasu abin autonomy din su to lalle sai an kula don wasu in ba an kula ba za su je su yi yadda suka so so dole ne a samu monitoring ana monitoring din sai zaman ayyukan da za a yi ma mutane ya zaman ayyuka ne na alheri in yana da hukunci da al'umma ba wanda matsala a je a kai musu ayyukan su amma akwai wasu ayyuka da za a hito da su misali ga makaranta lafiya lautaki abin da take bukata a sa mata kayan aiki sai ya zamana kila shi chairman na local government yace yana son gina wata makaranta to iri ne kaga abin da aka ce ma misplace of priority to shine muke ganin dole a samu control ba mu da wani haufi ko da an aika musu kuɗin su direct zuwa gare su abinda kawai muka so ya zamana an dai tsaya a yawan mutane talakawa adalci
game da maganar hauhawar farashin mai a Nigeria kuwa masani akan harkar man malam Sada Dukko ne yake cewa mahukunta dai sun riga sun mai da Nigeria wani jirgin dankaro
an zo wurin da ya man dadi saboda yau NNPC ta fito ta kunyata kanta ta kaskantar da kanta ta fito ta ce ita yau ba ta da kuɗi da za ta samu mai NNPC nan mun sani cewa ita ke ware biliyan 5 don tafiye-tafiye na manyansu ita ke ware kuɗaɗe don su yi abin da suka ga dama su biya ma kansu albashi da waɗansu buƙatu suna da wannan kuɗi amma yau NNPC ba ta da kuɗin da za ta tallafa ko kuma ba ta ma da halin da za ta shigo da mai ƙasar nan ƴan ƙasa su amfana da shi abin da ya kamata shi ministan mai Bola Ahmed Tinubu ya hito ya ma ƴan ƙasa bayani wannan bala'i da muka shiga ciki kuma ya faɗi mana yanda aka yi lokacin gwamnatocin da suka wuce kamar gwamnatin Buhari ya ake te sustaining subsidy kuma har ake shigo da man nan wanda har yi shekara 8 ba a taɓa wani wahalar mai wanda za a ce dan Najeriya ya ce wayo Allah ba to amma ga wata gwamnati ta shigo an ɗauki ƙaddarorin ƙasar nan an saida ma mutane ko ni NNPC sun amika ma waɗansu su ke juya yanda suka so mai sai ya kai naira 1,500 ƙasar nan ba a yi wasa ba subsidy ne kullun ai kariya an cire an yi kaza to subsidy da ake biya ma yanzu ya ninka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina ma kuma kwanaki na yi magana kan maganar Dangote refinery Dangoten nan ya gama refinery din shi sun wai in ba san rai ba in ba kuma so ake talakawan ƙasar nan su wulakanta ba to menene zai hana tunda Dangoten nan a bashi dama ya hito da fetur ya saida ma talakan ƙasar nan a samu sauki to kuma gwamnati ta tsaya inda
da namu dai kisan gillan da ƴan bindiga suka yi wa marigayi sarkin gobir da kuma wasu sabbin halaran da ake gani a yankin sun tada tsohon ciwon matsalar tsaron da yi wa Najeriya a warwaro. Shugaban kungiyar Gobirawa a Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan ya ce dama fa sucan sun dade suna cikin matsananciyar matsalar tsaron da yanzu dai kowa na iya ganin tabaro-baro.
Wadannan mutane 1200 barin da ke hannunsu kuma har yanzu an kasa dauka wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake taya muna a wannan bangare na. Yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali. Yanzu kuma abu safe duddai ci gaba yake yi har yau tafi jiya zama tashin hankali. Gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan gari.
A bangaren ku wannan abace baya ga irin waɗannan kirai-kirai.
To yanzu jama'a mu dai suna nan cikin fargaba da tashin hankali na cewa har yanzu ba ba su ba kai yanzu jama'a mu da dama kokari suke suna barin ƙasar nan. Mu dai yanzu abin da muke ta fata a kawo mana wani dauki da zamu samu zaman lafiya a wannan bangaren tamu. Kuma muna kira ga jama'a a ci gaba da taimaka mana da addu'a. Allah cikin rahama ta sai saukan muna da wani sauki na wannan tashin hankali da muke fama da shi.
Tuni dai ganin hawhawar matsalar tsaro a Najeriya ta sa ministan tsaro da manyan hafsoshin tsaron a Najeriya tarewa a yankin Sakkwatan da masani a harkokin tsaro Dr. Huza Ahmad Getsa ke cewa alamu ne cewa mahukunta yanzu sun yunkuru.
Tasirin da hakan yake da shi abubuwa ne guda biyar. Na farko a gano wane ne da hannu wajen makarkashin rashin cin nasara duk da kuɗin da ake ninkawa. Na biyu a ƙara shigar da al'umma su zama su ma sun ba da tasu gudunmuwar fiye da wacce suke bayarwa a baya wajen dabarun da ake amfani da su don magance matsalar. Na uku tunkarar matsalar bilhaki da gaskiya fiye da yadda aka yi a baya. Na hudu tabbatar da cewar an kai ga su waɗannan 'yan ta'adda idan da gaske ake yi. Na biyar zaman su waɗannan shugabannin hafsoshin tsaro za su gano bara gurbin cikin jami'an tsaro waɗanda suke shiga suna yin kafar ungulu ga kokarin da gwamnati take. Saboda haka yanzu ba za mu iya yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su iya yin wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana. Kuma muna fatan hakan da za a yi zai ba da nasara wajen ganin cewar an sauya tunanin al'ummar ƙasa kuma an samu riba da nasara da kuma kaiwa ga gaci.
Sai dai kuma masani a harkokin tsaro a Najeriya Manjo Yashin Komertaya cewa yake abin da ya bayyana kawai shine mahukuntan sun riga sun makaru.
Ai in muka yi la'akari da cewa shi aikin damara ko na soja ko na dan sanda umarni ne yake gudanar da shi. Ta inda yau in shugaban kasa a matsayin shi na commander in chief wanda yake shine babban mai tabbatar da tsaro a kasa ya bada umarni ga dukkan rundunonin tsaron nan. To ko a ina suke su ma umarnin ne za su bada a tabbatar da wannan tsaro. Zuwan su wannan wuri ba wani abu bane idda ya kara ma samar da wasu hanyoyin kashe kudin da ba a mai haka ba. Yau in shi shugaban bangarorin tsaro na kasa wato na sama na kasa da na ruwa ya bada umarni ga askarawa to ko a ina suke za su gudanar da wannan umarnin. Saboda haka wannan ba wani abu bane illa kai ana so a nuna mutane ne kamar da gaske ake yi kuma ba hakan ne zai tabbatar da gaske ake yi ba. A bada umarni a sakawo wasu wanda za su aiwatar da wannan aiki mara su je su yi aikin nan yanda ya kamata. Domin in aka ce sai an je wurin ne za a yi to shi mai bada umarnin zai raba kanshi nawa ne bangaren arewa ta gabas fa inda can ma suna da rikice-rikice arewa ta tsakiya ma wasu wuraren ana rikice-rikice haka nan sauran bangarori na kasa. Saboda haka in aka ce sai an je wuri sannan wai za a iya gudanar da abin da ya kamata a yi to gaskiya fi sabilillahi ba abin da za a iya kenan. Wannan wani salo ne dai kawai na a nuna mutane a gamsar da su a nuna kamar ana yi amma ba shine zai tabbatar da abin da ake so a yi ba.
Wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya gashi kuma babu dama a ce sun karo. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 994 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama dai kawai sunan su kayan aro. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama ku musamman ma dai Muhammad Nasir Ashiyar Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa. Sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daru daru. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To an gaida na mutan Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To taƙaicen jiya Alhamis, Isra'ila ta ce ta kashe Palestinawa mayaƙa shida a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya, ciki har da ɗan wani fitaccen mayaƙi da ke kurkuku. Harin na baya-bayan nan wani ɓangare ne na faɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin, wanda Palestinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da Isra'ila ke yi kan mayaƙan Hamas a Gaza.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu ƙarƙashin shirin namu na wannan lokaci, sai ai mana afuwa saboda ƙarancin lokaci ba mu samu damar kawo muku nasihar Juma'a ba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Sarfilu Hashim Gumel da ya shirya kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Azubair, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauri lafiya. Ma'assalam.